الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم يرغوتا رمضان أولا شكرا كنجرا تدبو لدريه أولو لثلاثين دقاء wanda sai daidai da 15 ga watan 8 na shekara ta 2010 ta miladiya zamu ci gaba da karatun mu na tafsiri a cikin suratul nisa akwai tambaya jiya wanda bamu amsa ba bangare na biyu na tambayar da aka da aka yi tambaya akan ta shine dangane da ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin 12 ne ko 9 ne ko 11 ne wanne ne ranar haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam malamai sun yi sabani kuma saboda kasancewar babu wani hukunci na addini da ya race da ita don haka ta zamanto ma Allah madaukakin sarki ya koye saninta tunda babu wanda yake da yanke kan cewa kwanan wata nawa ne ran da aka yi sa annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ake yanke da shi shine cewa ranar litinin ne domin nassi ya zo an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa yake akan azumi ranar litinin da ranar alhamis da aka tambaye shi akan azumi ranar litinin yace zalika zata yawmun wulidtu fihi wannan rana ce wadda aka haife ni a cikin ta wannan shine nassi ranar litinin aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallam amma riwayoyin masu tarihi sun sha bamban mafiya yawan malaman tarihi sun ce ran 8 ga watan Rabiul Awwal aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallam shine abinda mafiya yawan masu tarihi suka faɗa amma abinda yafi shahara kuma a wajen a wannan zamani da kuma shekarun baya da suka wuce shine 12 ga watan Rabiul Awwal amma wanda yake a wajen malaman tarihi kamar yadda Al-Hafiz Ibn Hajar ya faɗa abinda wanda As-Suhaili ya rinjayar shine mafi yawan malamai sun ce ran 8 ga watan Rabiul Awwal ne to ba wani abu ne yasa ba a kiyaye wannan rana ba sai dan saboda cewar wato babu wani hukunci da aka rataya ga sanin wannan rana sabanin yanzu da ya zamanto aka mai da shi ranar maulidi wanda yana daga cikin ayyukan bid'a da aka kirkiro wanda ba su da asali a cikin addini tunda sahabbai ba su ba tabi'ai ba su ba a immatul islam irin su Imam Malik da Shafi'i da Ahmad da Abu Hanifa duk ba su ba shi yasa ne ma ya zamanto cewar wato babu dalilin da zai sa a kiyaye ta domin da an yi da an kula da yin maulidi a wannan rana da ba za a yi sabani akan wacce ce ranar ba sannan wannan yake cewa menene hukuncin mai azumi da ya sumbaci matarsa kuma har yawunta ya shiga bakinsa yin haka yana daga cikin makruhi makruhi ne mutum ya sumbanci matarsa musamman in ya zamanto kan cewar yana da rauni wajen tsare sha'awarsa Aisha radiyallahu anha ta kasance cewa tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sumbantar ta alhali yana azumi amma sai ta biyar da wannan ta ce wa ayyukum amlaku li irbihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waye daga cikin ku zai fi tsare wato sha'awarsa irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato shi saboda tsoronsa da Allah da saninsa ga Allah raunin bashariya ba zai sanya shi wato ya zamanto sha'awa ta yi rinjaye a kansa har ya wuce iyakar Allah ba domin idan mutum a cikin Allah ta'ala ya ce wala tubashiruna yace fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum a yanzu cikin dare ku rumbace su wato ku kusance su da sumbata da saduwa da sauran dukkan abin da ake yi na neman biyan bukata tsakanin miji da mata wanda Allah ya halatta musu Allah ya ce fal'ana daren azumi kenan uhilla lakum laylata siyam rafatu ila nisaikum a cikin daren azumi ne aka halatta amma a ranar azumi wannan iyakokin Allah ne shi yasa a ƙarshen ayar Allah yake tilka hududullahi fala taqrabuha waɗannan iyakokin Allah ne kada ku kusance su bai cewa ba cewa aka kada ku ketare su ba kada ku kusance su don haka ne ya zama cewa makruhi ne ga mutum ya sumbaci matarsa ko ya wasa da ita a cikin azumi duk da yake annabi sallallahu alaihi ba ce haramun bane saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to amma kuma saboda wannan ta'aliki na Aisha wane ne daga cikin ku yake da ikon tsare sha'awar sa irin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama to makruhi amma dan game da hukuncin wato shigar yawunta cikin yawunsa wato cikin bakinsa ya zama tukan cewa ya haɗu da yawunsa ya haɗiye wannan babu komai domin abu ne wanda yake tafi abu ne wanda yake kamar wato ƙurar hanya ne wanda yake bayar da za a yi ka iya wato tsare kanka daga gare shi kuma shi yawun baki yana daga cikin hukuncin baki yake ɗauka saboda haka ba za a ce ya sanya wani abu ajnabi a cikin bakinsa ba har ya karya azumi na duk wani abu wanda yake zai motsa sha'awa ba a san sa a cikin azumi makruhi ne duk wani abu wanda zai motsa sha'awa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisul qudsi wanda Allah ta'ala yake cewa fa idza kana yawmu sawmu ahadikum fala yarfuth idan ranar azumin ɗayanku ya kasance kada ya rafatu ar-rafatu shine magana ta batsa magana ta kwarkwata magana wanda za ta tayar da sha'awa ba a san ta Allah gashi nan a hadisi Allah yake fala yarfuth kada ya rafatu kada ya yi wato kwarkwata da magana wanda take ta batsa a ranar azumi ba a yi babu zance babu sauraron zancen babu bin abin da yake zai motsa sha'awa saboda Allah ta'ala cewa tilka hududullahi fala taqrabuha kada ku kusanci waɗannan iyakoki na Allah waya sai waya ta ɗauka hukuncin magana ko ba haka ba hukuncin magana waya take ɗauka duk abin da za a yi za a tabbatar da shi da magana za a ɗauke shi hukuncin magana ne tunda lafazi kai kuma sauraro kai da kunne saboda haka waya ita ma tana da wannan hukuncin masu waya ya zamanto kan cewa suna da salula suna zaune a ɗakinsu ai ba su je zance ba tunda yanzu azumi ne ba za su rinka zuwa zance ba to amma ga waya sai su yi waya to wannan hukuncinsa hukuncin zance hukuncin zuwa zance ɗin shi ma duk bai dace ba yana daga cikin iyakokin Allah da bai kamata mutum ya kusance su wannan ya ce ya halatta bayar da jini ga mara lafiya da rana ko safe a lokacin azumi bayar da jini ga mara lafiya malamai sun ba shi hukuncin yin ƙaho kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dangane da mai yin ƙaho aftar alhajim wal mahjum mai yin ƙaho da wanda aka yi masa ƙahon dukkaninsu azumin su ya kare waɗansu malamai sun ce wannan hadisin yana nufin ai sun yi abin da yake sababin ya karya musu azumi domin shi ne mai yin ƙaho garin jan jinin wani abu zai iya shigewa na jinin cikin jikinsa ya zama tukan cewa ya sha jini to amma wannan ma'ana ba sahihiya ba ce inda haka ne sai a hana yin ƙaho don shan jini haramun ne aka ce kuma shi wanda aka yi maka ƙaho ɗin yin ƙahon zai sanya masa raunin jiki wanda raunin jikin zai kai shi zuwa ga karya azumi saboda haka ma'anar aftar alhajim wal mahjum azumin su ya kare ai sun yi abin da zai karya musu azumi amma wannan ma'ana ba sahihiya ba ce amma saboda wannan Imam Ahmad shine ya riko da zahirin wannan hadith din cewa idan mutum yayi ƙaho a cikin azumi azumin sa ya kare wajibi ne ya rama sai dai babu kafara a kansa saboda baya daga cikin abinda baya daga cikin wato jima'i ko ma'anar jima'i wala ci ko sha amma saboda nassin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afara za mu tsaya akan inda nassin annabi sallallahu alaihi wasallam a bisa haka ne malamai suka bada hukuncin wato fitar da jini ɗaukar jinin mutum a cikin an yana cikin azumi suka ba shi hukuncin ƙaho cewa idan mutum ya je ba da jininsa aka ɗauka ko da a halin larura ne alal misali babu wanda za a samu ya bayar da jinin kuma dole sai an ba da jinin sannan mutumin zai rayu mutum ya je ya bayar da jinin to azuminsa ya kare sai ya rama ranar wannan azumin duk da wajibi ne ya bayar da jinin amma kuma azuminsa bai yi ba za a ce an masa uzuri ba saboda cewa abinda ya yi na larura ne abinda ya yi na wajibi ne ba za a ba shi uzurin kan cewar azuminsa ya inganta ba a'a wannan hukunci ne wancan abinda ya yi hukunci ne na daban wannan kuma wannan shi ma nasa hukuncin yana nan saboda haka wannan shi ne sahihin magana na malamai cewa idan mutum yana azumi idan ya je ya ba da jininsa aka ɗauka to sai ya sace azuminsa ya ce ya yi ƙaho annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ƙaho akwai hadisin abdullahi dan abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa sa'im cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijama alhali yana azumi wannan hadis din yana daga cikin waɗanda imamu ahmad ya magana akan ingancinsu ya kaddamar da hadisin sauban na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afqar alhajim wal mahjum saboda haka wajen tarjihi ne waɗansu malamai sun yi jam'i tsakanin hadisan guda biyu suka ce dukkanin su sun inganta suka dauki kan cewar afdar al hajim wal mahjum da waccan ma'ana da muka ambata na kan cewa wato ai bashara asbab al isbar ya yi abinda zai sanya shi ya kare azumi ba wai azumin nasa ya kare ba saboda wancan hadis din amma a matabar imam ahmad wanda yake kuma wannan shine fatuwar sheikh salih al fauzan shine kan cewa me yin wanda ya kaho azumin sa ya kare alaihi kuma wanda ya ba da jini aka dauki jinin sa shi ma azumin sa ya kare wallahi ta'ala a'lam a zai kama bakinsa saboda alfarmar watan ramadan zai kama bakinsa in cikin azumin watan ramadan ne sai ya kama bakinsa saboda alfarmar watan ramadan wallahu ta'ala a'lam wadannan suna cewa idan mutum waye accident jini ya rinka zuba a jikinsa shi ma azuminsa ya kare babu dalili akan wannan tunda wannan ya sha bamban da hukuncin kaho tunda wannan ba abu ne wanda ya same shi ba shi da ikon yi amma ko kaho zuwa yayin ce ai masa zuwa yayin ya bada izinin a dibi jinin nasa saboda haka ba wai fitar jinin ce take kare azumi ba fitar jini ba ita ce take kare azumi ba amma yin abin da yake shine ma'anar kahon shine yake kare azumi din wannan yake ya halatta idan an soke qur'ani a yanka musamman ga dalibai masu jarabawa a wannan yana daga idan sun yi ne da niyyar ibada wannan ba shi da asali in sun yi ne da niyyar ibada wannan ba shi da asali amma in sun yi ne a ba wai cewa saboda saukar alqur'anin ne suke yin yankan ba sun yi niyyar biyan bukata da yin sadaka da yin yanka wannan babu laifi mutum ya yi sadaka da yin yanka ko kuma kamar mutum ya yaro ne wanda yake soke alqur'ani ayi walima kuma domin yin walimar aka yanka wannan kamar inda malamai sun yi fatuwar kan cewa ya halatta ayi wannan kamar inda yake a cikin kamar inda al-qadi iyad ya fada kuma kamar inda sheikh bin baz shi ma ya fatuwa akan haka babu laifi ya zaman to kan cewa dan saboda sauka al-qur'ani ayi walima dan saboda nuna farin ciki da murna kamar inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya dawo daga tafiya yakan sa a yanka saniya a rarraba ma mutane kuma ayi mutane su zo su ci ta fuska ta nuna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala akan wannan ni'imar ta dawowa idan ta wannan babin ne ake babu laifi amma idan saboda wani lakani ne aka bayar cewa lakamin nan ba zai ci ba sai in an bayan an yi sauka an yi yanka to wannan ya zama to bid'a wannan ya zama to kuma yana daga cikin bid'a an mai da shi aikin ibada kenan an mai da shi a aikin ibada na daban wanda yake buƙatar dalili akan ai haka kuma babu dalili na yin haka din idan mutum na'am wato dan saboda kada yayi tashabuhi da abinda zai zama to kamar farilla ne bai kamata mutum ya rabu din su tare ba shi kansa alqur'ani tawassuli ake da shi kuma kamar yanda Anas ibn Malik yace inda tujadu aw kama qala yace dai wato tujadu da'watun mustajaba inda kulli khatmatin lilqur'an akwai addu'a karbabba yayin da duk aka soke alqur'ani to kai tawassuli da wannan sokan alqur'anin kai addu'a a lokacin amma kuma kace kamar wannan bai ba sai kuma sai an hada da yanka a bashi tifa na wata ibada to wannan zai bude kofa ne na wato kirkiro abubuwa a cikin addini wanda ba su da asali wannan yace menene hukuncin mata masu bin sallah a cikin gida musamman akwai tazara tsakanin masallacin da gidan idan zai yiwu ya zama to sun bi sallah din ba sai idan akwai lantarki ba wato ko babu lantarki za su iya jin liman su bi sallah babu laifi domin wannan ya samo asali an ruwaito mutanen gidan sayyidina Umar sun kasance suna bin sallar masallaci daga a gidajensu haka zalika Anas ibn Malik shi ma yana da iyalansa kusa da masallaci a Basra yayin da yake zaune a Basra su ma suna bin sallah daga cikin masallaci to amma wannan dukkaninsa sharadin iktida'i koyi da liman ya zamanto akwai wato yiwuwar ai koyi da liman din yiwuwar ai koyi da liman kuwa ta ɗayan abu guda biyu ne in ma ta hanyar kana ganinsa ko kana ganin sauran da yake ganinsa wai ma ta hanyar kana jinsa ko kana jin wanda yake tablighi a bayansa wanda yake isarwa a bayansa to idan wannan ta tabbata za a iya koyi amma idan ka dogara da lantarki ne to lantarki ba kamar kasar da ba a yankin lantarki bane yanzu kaga kamar a haramin Madina ɗaya daga cikin fatuwar da malamai suka yi na cewar za a iya yin sallah a wato benin masallacin Madina tunda a benin masallacin ba za ka iya ganin na ƙasa ba don haka waɗansu suka ce bai halatta ba a yi sallah a nan sabanin na maka kana ganin kana wanda suke sama suna ganin na ƙasa saboda haka ko babu ko ba a ji ana gani za a iya yin koyi to amma na Madina ba za ka gani ba saboda gini ne aka gine shi kankare sannan aka yi bene a sama sabanin kamar nan wajen mata suna ganin sahu na Madina ba haka bane to shine waɗansu suke cewa ba zai yiwu a yi koyi da liman a nan ba to akwai Sheikh Abdullah Zahim Allah ya ji kansa limamin haram kuma babban alƙali na Madina a wancan lokaci yake bayani a cikin wata huduba ta sa akan wannan yace ba zai yiwu wato koyi ga waɗanda suke sama a Madina zai yiwu kuma ko saboda suna ji ta hanyar loudspeaker da suke ji kuma idan za a kaddara cewa to ai lantarkin zai iya yankewa za a iya dauke wuta yace to an yi tsari yanda yake idan aka dauke wuta cikin sakan shida generator zai tashi wutar ta dawo a cigaba saboda kaga idan an yi ruku'u kafin liman ya dago daga ruku'u idan wuta ta yanke an dawo da wutan idan ma kuma liman ya fada idan lokacin da liman ya fada ne kafin ya gama fada wuta ta yanke baka ji fadan liman ba to ba lokacin da liman ya gama fada ladan lokacin da zai fada sakan shi da ya cika ya zama to har ya fada an ji saboda haka yiwuwar koyi da liman a kowane rukuni zai iya yiwuwa to idan a cikin irin wannan hali ne za a iya koyi da liman a wato inda yake lantarkin yake da irin wannan sifa ta masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma lantarkin mu a Najeriya yana da wannan saboda haka kaga in kun dogara da lantarki ne in mata sun dogara da lantarki ne ba zai yiwu koyi da su bi sallah a nan ba sai dole ya zama to kanciwa za su iya ji ko kuma za su iya gani da sahun da yake cikin masallaci na'am mata su yi sallah a cikin ƙuryar ɗakinsu wannan bai kore kuma su yi yin sallah a cikin ƙuryar ɗakin nasu ya fi falala bisa su fito su zo masallaci amma wannan bai kore kan cewa su yi koyi da liman ba za su iya sallah suna koyi da liman suna cikin ƙuryar ɗakinsu idan za su yi sai zamanto sun haɗa maslahar biyu maslahar jam'i da kuma maslahar rashin fitowa a yi sallah tunda wannan ai don a nuna rashin wato soyarwa kan su rinka fitowa suna zuwa masallaci saboda abin da ke rataya da wannan na abubuwa na maslaha da dama wanda za su tozarta in ta fita masallaci akwai abubuwa na maslahar gida wanda za su tozarta akwai kuma masu rauni waɗanda yake za su iya fitinuwa da fitarta don haka ne ya zama to kan cewar aka fifita musu sallar a cikin gida akwai wanda ya tambaya akan yana so a yi masa bayanin yawmul jamal waqi'atul jamal daga cikin abubuwan da suka faru a tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam a tarihin sahabbai wanda lokaci ya kure sai dai kuma wani lokaci an samu dama mun samu dama insha Allah a yi bayani bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما ما قضيت ويكلموك فيما.
نعم الله تعالى يتي وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الله يتي بما أيكو ونمن زوبا فاتي دومن أي مسبيية بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم دا أتي سو ودنن منافقي ما سكي هكونتي يزوى قطاقوتو ما سكوتي وايا عند أكتي مسوزو سكي هكونتي يزوى قا النبي صلى الله عليه وسلم بشرير النبي صلى الله عليه وسلم دا أتي يا عند سكزالين تكاو كنسو دا كي هكونتي يزوى قطاقوتو دا بجريم من زم الله صلى الله عليه وسلم دا أتي يا عند سكي هكا جاءوكا سنزومك يا رسول الله فاستغفروا الله سكني مغافر الله واستغفر لهم الرسول كما منذ صلى الله عليه وسلم ينيما مغافر الله لوجد الله توابا رحيما دا والله سنسام الله من يوان كرب التوباني نتانا ننجين قيني أغريس وانا آير اتتش تنونا واتو وزيفر منذ da yaya ofis din manzanci yake me matsayin sa. Allah yake wa ma arsalna min rasul babu wani manzo. Akai takidin na sayin nan da min litaukid domin da an ce wa ma arsalna rasulan zai bada wannan ma'ana ba mu aiko wani manzo ba tunda na kira ce fi siyaqin nafi tana nufin dukkan wani manzo amma aka dade karfafawa cewa dukkan manzo babu wani wanda baya cikin wannan wato ka'ida dukkan wani manzo Allah bai aiko shi ba face domin ai masa biyayya kuma biyayyan nan da ake masa bi iznillah da iznin Allah Allah ne yace ai masa biyayya dan haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ata'ani faqad ata'a Allah kuma ma yazo ma a cikin alqur'ani man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah duk wanda ya bi manzo salawatullahi wa salamuhu alaihi to ya bi Allah saboda haka da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iznin Allah ce wannan shine ma'anar Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shine tasdiquhu fi ma akhbara wa ta'atuhu fi ma amara wajtinabu ma naha anhu wa zajar a gaskata shi a cikin abin da ya bada labari ai masa da'a ai masa biyayya a cikin abin da ya umarni da shi a hanu gabarin abin da ya hana ya tsoratar kan kada a yi shi shine ma'anar ashhadu anna muhammadar rasulullah to wannan daga nan ne Allah ta'ala ya faɗa cewa haƙƙin manzo shine ai masa biyayya kuma wannan ya nuna kan cewa manzo shine kadai yake da wannan matsayin a wajen Allah babu wani wanda yake da haƙƙin ai masa da'a mutlaka sai annabin Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani wanda yake da wannan kowa shine imam malik yake cewa kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadha alqabr kowa ana karban maganar sa ana raddin wata illa ma abucin wannan kabari sallallahu alaihi wasallam dan haka wadanda suke cewa akwai wadansu a imma akwai wadansu jagorori na addini wanda suke cewa su su 12 al-a'imma al-ithna ashariya wato shuwagabanni limamai 12 da wajibi ne ai musu da'a idan ba ai musu da'a ba mutun ya bace shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah ba ta ishe ka ba haske ka sake wata shahadar cewa wadannan su ma waliyan Allah ne wajibi ne ai musu da'a su ma ma'sumai ne wannan yana daga cikin abin da yake warware addinin musulunci kamar yadda al-qadi iyad ya faɗa a cikin ashifa duk wanda ya itiqadin wannan ya warware imanin sa domin yace zai istidraki ne ga Allah Allah ga abin da ya faɗa cewa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bai ce wa ma arsalna min rasulin wala imamin illa li yuta'a bi idhnillah ba bai aka fi akan rasul da cewa akwai wani imam ba shi yasa ne Zaid ibn Ali ibn al-Husayn shi ma yana daga cikin jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam jikan sayyidina Husayn ne dan Ali Zain al-Abidin akwai wani daga cikin irin jagororin wannan hanyar ta bata hanya ta ɗan rafiba da suka kirkiro ta domin su rusa addini ana ce masa shaytanu taq shaytan din garin taq ya same shi ce ya kai shaytanu taq yanzu ni ubana Zainul Abidin wanda ya ɗaya daga cikin limaman da suke cewa shi ma dole a yi masa biyayya yace ya kasance idan abinci yayi zafi zai dauko loma ya hura sannan ya sa a baki na saboda baya so ta kona min baki amma bai gaya mun cewa akwai waɗansu limamai 12 da ya wajaba a yi musu da'a ba in kuma ban yadda da su ba Allah zai kona ni bai gaya mun wannan ba wato ya yadda na kono a cikin wuta kenan bayan bai yadda hatta wutar abinci ta kona mun baki ba amma ya yadda mun na kono a cikin wutar jahannama kaga wannan ba ita ce hujja ba in dai daga yana jin in dai tausayi ne ba wanda ya kai ubana ya ji tausayi na amma kai ya gaya maka amma ni ko ni bai gaya mun ba bayan gashi ma baya so wutar abinci ta kona mun baki wato ya yadda wutar jahannama ta kona ni kenan sai ya yi shiru ya ce ai saboda yana jin tsoron kai ya gaya maka ka kiyarda ka konu to in ya gaya mun na kiyarda na konu kuma bai gaya mun ba ma ai duk da haka zan konu din kaga dai abin sai masa ilzami ya tabbatar da kan cewa maganar sa ƙarya ce wannan maganar da suke faɗa ahlul bait ban san da ita ba ahlul bait ba san da ita ba ƙarya ake ma ahlul bait kaga dai wannan dan Ali ibn al-Husayn ibn Ali Zain al-Abidin wanda ake masa kirari wanda farazza yake masa kirari din nan a cikin baitocin sa wannan Ali ibn al-Husayn yana daga cikin shine a cikin jerin gwanan limaman nasu da suke faɗa shine na hudu amma gashi ɗansa Zaid ibn Ali ce shi bai sanar da shi da wannan ba yana inkarin wannan to kuma hakika abin inkari ne domin hanya ce ta rusa addini domin idan ka ce wani ma yana da matsayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai ya amfani da wannan a rusa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda suke yi yanzu kaga sun ce limamin shugaban su na 12 shine mahdi wanda yake wai yana nan ya shiga cikin wani rami a cikin shekara 200 bayan hijira ya kata yana yaro ya shiga ramin zai fito a ƙarshen zamani daga ramin suna nan sun ajiye doki a kofar ramin da mutum yana rike da wannan da nizamin dokin kullun da dare da rana akwai mai gadi mai rike da dokin a kofar wannan ramin da takobi yana jiran ya fito sai ya mika masa doki da takobi yazo ya kakkashe a rayan masa da Sayyidina Abubakar da Umar ya musu bulala ya musu haddi da su Aisha da Hafsa su ma ya musu haddi sannan ya kakkashe masoyan Abubakar da Umar ya zo ya tabbatar da adalci na mulkin Rafida wannan shi tatsuniyar da suke faɗa to sai tunda baya nan kuma shine dole a bishi kuma sun ce babu yadda za a yi a cikin duniya ya zamanto babu wannan jagora kuma yanzu gashi a duniya baya nan saboda haka kaga kenan ba a samu wannan rahamar ba sai suka ce to ai yana da kofa shine wanda ya taba ganin sa sai aka samu wani mai cinikin mai ne sai da mai yace ya taba ganin sa ya fito sai aka ce me ya faɗa sai zo ya gaggaya musu abubuwa jahili ne fa babban jahili yace ya ganshi ya fito daga cikin wannan ramin kuma ga irin abubuwan da ya faɗa saboda haka ta haka sai a samu shaydan wani babban shaydan babban kafiri ya zo ya shirya musu ƙarya a cikin addini ya rushe abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo duk da cewar ai shine albab shine kofa ya zuwa ga sahibuz zamani ta haka yanzu aka ga abubuwa a cikin addinin shi'a wanda yake ya saba addini yanzu alal misali Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ayi azumi kafin Ramadan da kwana 1 ko 2 a cikin hadisin Ammar wanda Ammar yana daga cikin sahabbai da suke kusa da Sayyidina Ali ba su kafirta shi ba a cikin sahabbai amma sai gashi sai suka ruwaito daga wajen ɗaya daga cikin limaman nasu Musa Riba na 7 suke cewa ya ce babu laifi kai azumi har ranar shakka ma kai azumi a ciki duk abin da saka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai su kawo wata riwaya don su rushe ta saboda wanda suke so su ɓata addinin musulunci su ne suka ƙirƙiro wannan mazhaba saboda haka wannan aya ta yi raddi ga wannan babu wani wanda yake wajibi a yi masa da'a in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kowa za a bi shi in ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a bi shi ba kowa ne shi yasa zaka ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam su kan suka rinka raddin maganganun su tsakanin junan su domin su san kan cewa babu wani wanda yake magana sa ita ce daidai da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani daga cikin sahabbai face an masa raddin wata magana sa domin babu ma'asumi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ayar dalili ne akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'asumi ne domin da ba ma'asumi bane da zai iya umarta da sakon Allah, da kenan Allah ya yi umarni da a saba masa. Tunda Allah ya ce duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi a bi shi. Saboda haka ba zai yi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da sako ba. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'sumi ne daga sako kenan. Wanda yake wannan aya ita ma abin da take nunawa kenan. To sannan Allah ta'ala ya ce da a ce yayin da suka zalunci kawo kansu a yin wato bijire ma hukuncin Allah zaluntar kai ne, domin mutum ya cuci kansa saboda ya kai kansa zuwa ga halaka. Tunda Allah madaukakin sarki in ka saba masa zai akwai sakayya. Man ya'mal su'an yujza bih, duk wanda ya aikata mummuna za a yi masa sakayya. Saboda haka idan mutum ya saba ma Allah, tamkar ya zalunci kansa ne domin ya kai kansa zuwa ga halaka. Ja'uka, sai suka zo maka, wato suna masu tuba. Izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru Allah, suka nemi gafarar Allah. Wastaghfara lahum ar-rasul, kuma manzo ya nema musu gafarar Allah. Nan ba a ce wastaghfarta lahum ba, ja'uka fastaghfiru Allah wastaghfarta lahum, da a ce yayin da suka zalunci kawukan su sun zo maka sai suka nemi gafarar Allah, Allah bai ce kuma ka nema musu gafara ba, sai ya ce kuma manzo ya nema musu gafara. Dan a nuna kan cewar istighfarin manzo yana da wani matsayi babba, shafa'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da wani babban matsayi. Wato nema suka samu shafa'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma akwai wata nukta ta biyu, shine cewa yayin da basu kai hukunci ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, suka kai hukunci ya zuwa ga tagut, suka bijire yayin da ake kiran su zuwa ga hukunci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka kauce, wannan abin da suka yi kamar sun yi fito na fito da wato wannan sultani na manzanci da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tare da shi, wato sun fita daga cikin da'a. To da haka idan suka dawo Annabi suka ce ya Rasulullah ka nema mana gafara Allah, ya nema musu gafara Allah, tamkar sun tuba ne sun dawo karkashin sultanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine nukta da aka ce wastaghfara lahumur rasul, domin ba ana maganar cewa shi aka yi ma a kashin kansa a matsayinsa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba, a'a manzancin aka yi ma. To shi yasa ake so istighfarin ya zamanto daga wannan matsayi na manzanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi yasa sai aka ambace shi. La wajadullaha tawwabur rahima, zan samu Allah mai yawan tuba, mai yawan karban tuba. At-tawwab siga dina mubalagha na tuba, Allah mai yawan karban tuba ne. Idan ka tuba, in mutum ya yi laifi ya sake tuba, Allah zai amsa masa. Allah ba zai gushe yana karban tuban mutum ba har sai idan ya kai gargara, ya zamanto ya ga alamun mutuwa, shine Allah ba zai karbi tubansa ba. Amma komai yawan zunubi, komai yawan ka kai ka sake dawowa, ka kai ka sake dawowa, in dai kana tuba, Allah madaukakin sarki zai karbi tubanka. Shi kashi dan yake tsayawa tsakanin mutum da wannan, zai ce maka kai wannan tuban muzuru kake yi, makaryaci ne tsakaninka da Allah, ya za a yi kullun kai kenan wai kace ka tuba, tubanka na ƙarya ne. To shedan ne yake so ya raba ka da Allah, shedan ne yake so ya raba ka da Allah, kada ka bari ya sanya maka ya'asu, ya sanya maka yanki kauna daga rahamar Allah. Wannan ayar ta nuna rahamar Allah, yanda Allah ta'ala a cikin rahamarsa ya yi umarni da a yi ɗa'a kafin saƙo. Kafin saƙo ya ce a yi ɗa'a, ya ce ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum, ma'ana ku hukunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kanku tun kafin a yi saƙo ɗin. Bayan saƙo kuma sai ya yi umarni da a tuba, da a nemi gafara. Wannan yana cikin kamalar rahamar Allah tabaraka wa ta'ala, cewa kafin saƙo ɗin kada ka yi saƙo ka yi ɗa'a. To amma kuma idan ya zamanto kan cewar ka cuci kanka kai saƙo, to kuma sai ya yi umarni da ka nemi gafara. Bai nuna kan cewa in ka riga ka yi saƙo shi kenan ka mutu, ka lalace, ka taɓe har abada ba. Duk da haka ya bar maka ƙofar dawowa ya zuwa gare shi saboda cikar rahamarsa jalla wa ala. Kuma wannan Allah ta'ala ya ce za su samu Allah mai yawan karɓan tuba, mai tsananin jin ƙai a gare su, idan suka zo ya zuwa gare ka suka nemi gafara, kuma manzo ya nema musu gafara. To yanzu kenan sharaɗi ne na tuba sai mutum ya je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi gafara, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema masa gafara. A rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an sanya wannan dangane da wanda suka yi wannan laifi, dangane da waɗanda suka yi wannan laifi. Amma bayan rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam fa, me ake nufi da idan mutum yana so ya tabbaka wannan aya, ya tafi zuwa ga Allah, wato ya je zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi gafara Allah, ko manzo ya nema masa gafara, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu, to anan wajen waɗansu sai suka ce wannan abin da ake nufi shine mutum ka je Madina inda kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake, in ka je Madina ka nemi gafara Allah, sannan ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema maka gafara Allah, sai Allah ya gafarta maka. Wato kai ka nemi ka ce ya Rasulullah ka nema min gafara Allah, ka roƙe shi addu'a. To wannan ma'ana babu ina ce, wannan fata ne, babu wanda ya dauki wannan fahimta daga cikin magabata. Sahabbai basu yi ba, wala tabi'ai wala a'immatul islam su je su ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ka nema mana gafara Allah ya mana kaza, ya Rasulullah ka ce ka nema mana ceto wajen Allah. Domin dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema ma dukkan mumini gafara, tunda Allah ya umarce shi ya ce wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat, ya Rasulullah fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat, ka sani cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, ka nemi gafara ga zanubanka, kuma ka nema ma mu'minai maza da mu'minai mata gafara. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema ma mu'minai maza da mata gafara. To saboda haka kenan baka bukatar ka je ka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema maka gafara. Kuma wannan yana daga cikin bude kofa na a rinka ma Annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a, a rinka roƙonsa shi kan kansa, wanda yake kuma ba a roƙon kowa sai Allah. Shi yasa ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma la taj'al qabri wasalan yu'bad, Allah kada ka sanya kabari na ya zamanto gunki da ake bauta masa. Mutane su suna roƙon Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma yace la tattakhidhu qubur anbiya'akum masajid, ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, yace kada kuma yadda kabari na ya zamanto wajen sallah, fushin Allah ya tsananta akan mutanen da suka mai da masallatan annabawa kaburburan annabawan su zamanto masallatai. Me ma'anar tsau mai yadda kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam masallaci, kace a can zaka je kai ibada, a can zaka je kai addu'a. Idan kai haka a kabarin ka mai da kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam haka, ka mai da shi masallaci. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana, yace fushin Allah ya tsananta akan wanda suka yi wannan. Domin me? Domin wannan shine zai kai ya zuwa ga abauta ma kabarin. Inda zaka ga yanzu mutane masu zuwa makabarta masu irin wannan mummunan ɗabi'a, mummunan hanya, sai kaga banda aike ma har wasiƙa suke rubutawa su bayar wasiƙa ga wanda cikin kabarin ga buƙatu ya zana su, sai a je sai a rataye wasiƙar a cikin ƙarfan kabarin, wai kamar an aka yi haka an ba wato an masa wasiƙa cewa wato an taɓa aika wasiƙa lahira, wato an aika shi fa yana lahira fa yana wata rayuwa daban, amma ka aika masa wasiƙa wato yayi maka addu'a. To duk waɗannan abubuwa ne wanda suka zo sababbi, ba a yi su a cikin qurunul mufaddala ba, la zamanin sahabbai wala zamanin tabi'ina wala zamanin atba'ut tabi'in. Kissar da ake ruwaitowa ake danganawa ya zuwa ga Imam Malik cewa Abu Ja'far al-Mansur ya tambaye shi cewa idan ya je wajen ya ziyara kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya fuskanci kabarin ne addu'a ko ko ya juya ya fuskanci kibla ya addu'a? Sai Imam Malik ya ce masa a cikin kissa, sai ya zaka juya masa baya, bayan shine wasilarka, shine wasilar babanka Annabi Adam, ka karle shi kai masa kai addu'a kana kallon kabarin. Sannan aka ce Imam Malik ya karanta wannan aya. Wannan kissar malamai sun yi inkarin ta, daga cikin wanda suka inkarin ta Al-Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kafin shi ma waɗansu malamai daga cikin malaman mazhabar Imam Malik, saboda wanda ya ruwaito Muhammad ibn Humayd al-Razi bai so ma neman ilimi ba ma sai bayan mutuwar Imam Malik, kuma shine aka ce ya ji daga Imam Malik, bai fara neman ilimi ba sai bayan Imam Malik ya rasu. Saboda haka ina ya ga Imam Malik da har ya ji wannan kissar daga wajensa? Kuma ma abin zargi ne wajen malaman hadisi, malaman hadisi ba zai da riwayarsa ba, ba shi da aminci, ba shi da adalci. Saboda haka wanda ya ruwaito irin wannan kissar ba za a karba ba. Da haka Imam Malik dangana wannan ya zuwa gare shi ba shi bai inganta ba. Saboda haka dai gabaki ɗaya qurunul mufaddala ba za ka samu suna irin wannan ba. Ma'ana wadda take sahihiya na wannan shine cewa idan ma mutum yana so, wato zahirin ayar ta nuna cewa idan mutum yayi laifi to ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, zuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa, zuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam in a rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ne, kamar Abu Lubaba, Abu Lubaba lokacin yaƙin Quraiba da ya aka je Yahudawa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi yaje ya binciko halin da suke ciki sai suka ce mata idan muka karbi sulhu me kake ganin zai yi mana sai Abu Lubaba yayi ishara ya haka wato gabaki ɗaya yanka ku za a yi yun wannan saboda sai yake ganin cewa ya ha'inci Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai tafi masallaci ya je daura kansa a jikin al'amudi na masallaci tana nan al'amudin har yanzu yana nan an rubuta sariyatu Abi Lubaba a cikin rauda tana nan za duk wanda ya je Allah ya kai shi ya duba za ya ga an rubuta sariyatu istiwanatu Abi Lubaba ya daura kansa a jikin wannan istiwana a jikin wannan filan yace ba zai kwance kansa ba sai Allah ya saukar da cewa ya karbi tubansa sai dai matarsa ta kawo masa abinci a nan zuci inda buƙatar zuwa banɗaki sannan a matarsa ta zo ta ja shi ta kai shi banɗaki sannan ta dawo da shi ta ɗaure a ga ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ya zo wajena ya nemi gafara Allah da Allah ya yafe masa amma tunda ya jibinta ma kansa wannan tausayin Allah ya saukar da tubansa sai da ya kwana da kwanaki a haka har sai da tukuna Allah ya saukar da karɓar tubansa sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗakin Ummu Salama ya gaya masa Ummu Salama ta buɗe labuli take abshir ya Abu Lubaba tabba Allahu alaihi kai farin ciki ya Abu Lubaba Allah ya karɓi tubanka haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ya zo mu ya nemi gafara Allah sai Allah ya gafarta masa to in a rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ne to idan ba a rayuwarsa bane ne zuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ka zo zuwa umarninsa da hannunsa tunda dama ai tawaye kai ma umarnin Allah da umarnin Allah da manzansa to ka dawo ya zuwa ga umarnin Allah ka dawo ya zuwa ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ka dawo ya zuwa gare shi tunda dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema ma mu'mine gafara sai ka samu wannan ayar ta haukanka amma ka dauke ta da wannan fassara wacce take sabanin abinda magabata suke akai da daga sahabbai da tabi'ai wanda su suka fi kowa fahimta alqur'ani su suka fi kowa kuzari wajen aiki da abinda ke cikin alqur'ani ka kirkiro wani abu sabo daban wannan kuskure ne to sannan sai Allah ta'ala ya ce fala wa rabbika fala wato al'amarin ba haka bane kamar yanda suke cewa yas'umuna annahum amanu bima unzila ilayka suna riyawa cewa sun yi imani da abinda aka saukar maka to al'amarin ba haka bane wa rabbika ina rantsewa da ubangijinka ya rasulullah la yu'minuna ba za su imani ba hatta yuhaqqimuka har sai sun hukunta ka fi ma shajara bainahum a cikin abin da ya cakuɗe tsakanin su daga nan ne aka samu ashjara saboda wato ganyayen ta suna shiga cikin juna wato duk abin da ya zamanto sun yi jayayya ya cakuɗe tsakanin su to su hukunta ka ya rasulullah akan su ثم لا يجد فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت sannan basu samu wani kunci a cikin zukatansu ba daga abinda kai hukunci da shi wayu sallimu taslima kuma su miƙa wuya ga hukuncinka miƙa wuya na gaske wanda babu wani wato a gurgudin kau da kai ko rashin yarda da hukuncinka ya rasulullah wannan ayar da take nuna kan cewa imanin mutum ba zai cika ba sai ya hukunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sa shine daga cikin 40 hadisan wanda yake hadisi ne wanda yake isnadin sa bai inganta ba amma ma'anarsa sahihi yake daga sauran waɗansu hadisai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu sab'an lima ji'tu bihi ɗayan ku ba zai yi imani ba har sai sarransa ya zamanto ne biyayya ne ga abinda nazo da shi to nan Allah ta'ala yake cewa wallahi na rantsi da ubangijinka ya rasulullah imaninku ba zai zamanto na gaske ba har sai sun hukunta ka akan su wato sai ka hukunta shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka yadda shari'a ta jaka duk inda ta jaka amma ba ka ce haba a ce wai rabon mace rabi ne na rabon namiji ba kai kuma kana takama da kan cewa kai ne mai wato yancin mata haba wannan ai ba ai akwai zalunci a cikin wannan suna faɗa ba suna nan fa suna faɗa ɗan ilmaniyin ɗan baruwanmu da addini kuma suna nan suna rubuce-rubuce a jaridu a intanet da sauransu irin wannan gubar ake nema a zuba a cikin zukatan mutane to wannan raba ka da imani ne Allah ta'ala ya ce ba za su yi imani ba sai sun hukunta ka ya rasulullah a cikin duk abin da ya gudana tsakaninsu sannan ma bayan sun hukunta ka ɗin sannan ba su samu wani kunci ba ba su ji kan cewa wannan abin ya kuntata musu ba wato su yarda da hukuncin ga dole sai sun yarda ba kawai su hukunta ka ba in kai hukuncin kuma su yarda a cikin wannan akwai nuna kan cewa babu wani haraj babu wani takura a cikin hukuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam shari'a ga baki ɗin ta babu wani takura abinda ka gane hikimar sa to ka gode ma Allah ka gane hikimar sa abinda ba gane hikimar sa ba ka sani akwai wanda yafi ka ilimi wanda ya san wannan hikima dukkan abinda Allah ta'ala ya zo da shi babu wani kunci wama ja'ala alaikum fid din min haraj Allah bai sanya wani takura wani kunci gare ku wani hukumi a cikin ku ba a cikin addini a gare ku babu wani abu wanda yake zai kuntata mu musulmi a cikin rayuwar a cikin aiwatar da shari'ar musulunci a cikin aiwatar da shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan sharadi na uku wa yusallimu taslima su sallama su miƙa wuya wato siyar wato sai zaman to kan cewa sun karbe shi karba wanda take nuna kan cewa babu wani kiyama a cikin hukuncin da Annabi sallallahu alaihi wasallam wato ba sa kiyamatar addini ba sa kiyamatar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin komai cikin komai an ce a cika gemu a rage gashin baki babu wani abin kyama a ciki kada a bar wando ya ja kasa babu wani abin kyama a ciki mata kada su bayyana tsirancin su babu wani abin kyama a ciki amma ka rinka ganin kan cewar kana kyamar wani abu wanda yake shari'a musulunci ta zo da shi to wannan Allah ta'ala rantsewa yayin cewa baka yi imani ba an ce sababin wannan saukar wannan ayar shine cewar a kan dai waɗannan waɗanda suke wanda suka ce a je wajen tsagutu a kai hukunci ne to shine Allah ya ce imaninsu ba su yi imani ba tunda dama suna cewa ya tsumuna annahum amanu bima unzila ilayhi Allah ya ce fala ba su yi imani ba a cikin sahihul bukhari an ruwaito daga hadisin urwata bin zubair ya ruwaito cewa mahaifinsa Zubair ibn al-Awwam al-Asadi hawariyi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da gona da yake makwabtaka da gonar wani musulmi ba an sani na Madina to akwai ruwa yana tuhowa daga dutse ta hanyar an masa hanya yana kwararowa daga dutsen Harra wannan bakin dutsen na Madina sai ya zo gonar Zubair sannan zai zo gonar wannan ba ansari shi mutumin ansar sai ce kada Zubair ya tare gonar sai ya gama shayar da ba sai ya gama ban ruwa tukuna sannan ya bude wato hanyar magudanar ruwar ya wuce ya kai gonar wannan mutumin Madina sai ce da'il ma a yajri ka kyale ruwan ya taho kawai wato ka ebi wanda zaka iya diba shine rabanka suka yi rigima akan wannan sai suka je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya hukunci tsakanin su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma Zubair ka dade ruwan idan ka gama shayarwa sai ka bude hanyar ruwan ya tafi zuwa wajen wannan ansar shi ma ya samu nasa tunda shi shine a sama shine a farkon hanya to ya soma shayarwa sannan wanda zai zo na gaba ya zo ya shayar wannan ansari sai bashariya ta dibe shi hali na mutum yace an kana ibn ammati dan wato dan uwanka ne dan wato dan gogonka ne tunda Zubair dan Safiya ne Safiya bint Abdul Muttalib wato kai haka ne wato dan kamar wato kai san kai kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam ran sai ya baci sai Allah ya saukar da wannan aya sai ai Zubair sai yake ina ganin akan mu ne Allah ya saukar da wannan aya cewa fala wa rabbika la yu'minuna tunda shi bai yadda hukuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba to ba a yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam itirazi akan hukuncin sa yanzu Allah zai raba ka da imani idan ka ga wani abu na sunna aka ce maka sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam ce baka gane hikimar ba ka ce sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir mun ji mun bi gafara ka muke nema ya Allah kuma gare ka zamu koma shi yasa yayin da sahabbai da Allah ta'ala yake wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yu'adzibkum bihi Allah in kun boye abin da ke cikin zukatanku ko ma kun bayyana Allah zai muku hisabi sai hankalin su ya tashi suka ce haba suka ce ya rasulullah Allah ya ce mana ni jihadi mun yi jihadi ya ce bar gidajen mu mun bar gidajen mu amma wannan a ce hatta abin da ke cikin zukatan mu sai an mana hisabi ba za mu iya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a za ku ce ne kamar yanda yahudu suka ce sami'na wa asaina mun ji mun kibi yace ku ce sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir da suka faɗa haka zukatan su suka yadda wannan cewa Allah mun ji mun bi duk da wannan umarnin mai tsanani ne mun ji mun yadda mun bi suka miƙa wuya akan haka to sai Allah ya saukar musu rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltu ala alladhina min qablina ko wanne daga ciki suna faɗa Allah yana cewa qad fa'altu nayi muku to ka gani albarkar sallama ma Allah da manzansa kenan so da ka in ka ji wani hukunci na Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka fahimci hikimar sa ba ba gane madogarar sa ba ba gane hikimar yin sa ba kada ka ce zaki fito na fito kace a haba da Allah sai za a ce haka wannan magana ce ta Allah da manzansa ake magana imani ake magana makomanka ake magana makomanka ake magana ko wuta ko aljanna to da ka kai taka tsantsan in baka gane baka ce ta sallama Allah madaukakin sarki zai sanya ka ta gane hikimar daga baya ballantana kuma idan kai tambaya in kai bincike babu wani abu wanda Allah ta'ala ya kawo face ya zama to hikimar sa a bayyane take in Allah yadda Allah zai sa a fassara littafin tafan manyan malamai irin su Al-Hafiz Ibn Al-Qayyim I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin dukkan hukunce-hukunce da suke shiga duhu ga waɗansu mutane hatta ga waɗansu malamai ba sa gane fuskar hukuncin hikimar da ke ciki duk sun bayyana waɗannan a fassara wannan littafin da yaren duniya musamman da turanci mutane su karanta su ga asirin shari'ar musulunci su ga hikimar da ke ciki babu wani abu wanda Allah ta'ala ya dora ma al'ummar musulmi wanda yake yafi karfin su aikata shi ko kuma ya takura gare su ko kuma babu hikima a ciki amma abin yana buƙatar ilimi saboda haka sai ka tambayi masu ilimi sai su bayyana maka amma kada kai intirazi kada kai fito na fito Allah ta'ala cewa yi sai sun miƙa wuya sai sun hukunta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sun yadda da hukunci ba su ji wani kunci ba kuma sun sallama ba tare da wani intirazi ba ba tare da wani kaucewa ko fito na fito ko kuma nuna rashin yarda da rashin amincewa ba Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin masu bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowane hali muke ciki na'am
wadau anna kantarna alaihim alikum alhumukum aw khudum min diyarikum ma fa'alu illa qalilun minhum wadau anna لهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما
الله تعالى يقول ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم الله يقول إذا أتيتم وجب تاموسي كنكو كشي كاو كنكو كوكو مكو كتدق تكين جدا جنكو ما فعلوه إلا قليل منهم دا بسي هكبا دا بسو أيكة والنو واجب أمرنم با إلا قليل منهم تيكا أندق تشكينسو ولو أنهم فعلوا ما يعظون به دا أتي سو أيكة أبن دا أكي مسوى أزيد سو أيكة شي لكان خيرا لهم دا ين أيكة يا كتن شمتي الخيري أجريسو وأشد تثبيتا كما دا ياب زمن تومتي تبتر واجريسو أتكين إيمانوسو Allah yake cewa abinda ya umarni da su na hukuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam hukuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba abu ne mai tsanani ba to da ake ma abu ne mai tsanani aka dora musu fa aka ce uqtulu anfusakum ku kashe kawo kanku awi khuruju min diyarikum ko kuma ku fita daga cikin gidajenku ku bar gidajenku ku bar garuruwanku ma fa'aluhu illa qalilun minhum da kadan ne za su aikata saboda me saboda asalin abin da ake nema na biyayya wanda yake shine asalin imani na sallama ma Allah da manzansa ba a same shi ba amma kage irin su sayyidina Abubakar irin su Sabit ibn Qais ibn Shammas suka ce ai mu da Allah zai rubuta mana wannan da yi zani mutanen da suka kashe iyayensu sayyidina Abubakar a wajen yakin Uhud babansa ya ganshi yace ina ganin ka sai kau da kai nake gare daga gare ka yace ni ku da na ganka da na kashe ka haka yace da ya ganshi da ya kashe shi Abdullahi ibn Ubay ibn Salul mahaifinsa munafiki ne da mahaifinsa yace zai yace in an koma Madina mai girma mai buwaya mai izza zai koro wulakantacce yana nufin shine mai izza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin da ya faɗa din Abdullahi dan sa yazo inda yazo taniyatul wada inda ake shigowa cikin Madina ya zara takobin sa yana jiran zuwan uban uban nan sai yana zuwa yace ba za ka shiga ba yace ya jama'a ku duba dana ya hana ni shiga gidana yace ba za ka shiga ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ka manzon Allah shine al-a'azzu shine mai izza kai kuma kai ne al-azallu kai ne wulakantacce to mutanen da suka yi ma iyayensu haka suka yi ma kawukansu haka to irin su sune illa qalilun minhum sune kadan daga cikin mutane dan dama wadanda suke as-sabiqun wannan qalilun minal akhirin kadan ne daga cikin mutanen karshe to Allah ta'ala sai yace amma da sun aikata abinda aka umarce su la kana khairan lahum da wannan shi fi alkhairi ajri su wanda ya nuna kan cewa akwai dukkan alkhairi a cikin da'ar Allah yake a cikin bin umarnin Allah yake idan mutum ya bi umarnin Allah wannan shine fa alkhairi a gare shi shi ya fa alkhairi a gare ka a lafiyar jikinka shi ya fa alkhairi a gare ka a akibarka abinda zaka samu in ka mutu da kuma ranar lahira da akan sirat da lokacin shiga aljanna duk shi zai fi maka alkhairi shi zai fi maka alkhairi akan bayanka bayan waɗanda ka bari ƴaƴanka da zuriyarka aikin alkhairi shine zai zamanto alkhairi a gare su shi zai zamanto maka alkhairi akan rayuwarka a cikin al'umma akan mutuncinka akan komai kake gani bin Allah shine yafi alkhairi a gare ka da'a ita ce take da dukkan rabo da sa'a yana cikin da'a iya da rashin sa'a yana cikin sabo babu zancen wani sa'a ko kan cewa wai abu kaza ka je kana neman sa'a ka je wajen malam ya baka sa'a malam ba zai baka sa'a ba kikkiawan aiki shi zai baka sa'a shi zai baka dacewa kamar yanda kuma in kana so ka tsiyace to ka dauki tafarkin saban Allah nan Allah ya jera abubuwan dake cikin abubuwa na albarka dake cikin bin Allah na farko yake la kana khairan lahum da wannan zai fi musu alkhairi wa ashadda tathbita zai fi musu tabbata a cikin imani wato bin Allah zai da kara maka imanin ka da Allah zai kawar da shakka a cikin zuciyarka zai kara maka karfin imani zai kara maka tsoron Allah in dai kana bin Allah na biyu wa idan la'atainahu min ladunna ajran azima na uku idan suka yi haka za mu zo musu da lada mai girma daga gare mu ladan daga wajen Allah ne ba wani ne wanda za aka gani ba za a zo a kawo lada ne daga wajen Allah tun ka duba yin Allah ka duba kawatar halittar Allah ka san Allah gwani ne to wajen kyautarsa abinda zai yi maka wanda har ya sifanta da cewa daga wajensa ne ka san ya isa matuƙa ولهديناهم صراطا مستقيما نهدكما da zamu shirye su zuwa ga tafarki madaidaici tafarki madaidaici wanda yake zai sanya su akan dukkan alkhairi ya kawar da su daga dukkan abin da yake sharri ne ya sanya su a miƙe a cikin shiriya ya sanya su barbata akan haske su baddu waɗannan abubuwan guda hudu sune Allah ta'ala ya ambata na albarkar da'ar Allah idan mutane suka aikata da'ar Allah abinda Allah zai sanya musu kenan a daidaikun su haka a cikin jama'un su dan haka idan da zamu tabbaka shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan mu abinda zai same mu kenan a cikin al'umma mu zamu samu alkhairi zamu samu karin imani zamu samu ladan ne yawa daga Allah kuma zamu samu shiriwa ya zuwa ga tafarki madaidaici shiriwa ya zuwa ga tafarki madaidaici shine zai samu zamanto wato abinda zai raba mu da dabbobi kenan da irin wannan rayuwar ta dabbobi da muke gani ake kawo mana da sunan cigaba rayuwar arna da ake kawo mana da sunan cigaba kullum muna gani sai barna ce take karuwa akan barnar da suke yi domin ba akan siratul mustaqim suke ba suna tafiya ne akan wato mutum ne wanda yake a faman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratul mustaqim wanda yake tafiya a kife akan fuskar sa zaka daidaita shi da wanda yake tafiya miƙe akan tafarki madaidaici, to waɗannan su ne suke tafiya akan fuskokinsu. Komai a akasi yake, komai a akasi yake. Duba ku ga abin da yanzu suke yi kwanan nan, yara ɗan shekara, yara an samu wata madara a China, ana ba ma yara yarinya ɗan ƙanƙanuwa da yaro ɗan ƙanƙani wanda bai fi shekara biyar ba, amma an sanya masa sha'awar ɗa namiji babba ya ɗan shekara biyar. An canza ɗabi'arsa, an canza halittarsa, abinda cigaban ka ya kawo musu kenan, abinda ilimin da suka samu, abinda ya kai su zuwa da za su samu kenan, wanda barna a bayan ƙasa ne za su kawo ku. To duk wannan shine karkata da sa tafiya kife akan ƙasa. To mu kuwa Allah madaukakin sarki yace in muka yi da'a zai sanya mu akan tafarki madaidaici. Sannan Allah yace wa man yuti illaha war rasul, wanda duk yabi Allah kuma yabi manzo, fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim. To waɗannan masu wannan da'a suna tare da waɗanda Allah ya yi ni'ima a gare su, minan nabiyina, sune annabawa, was-siddiqina da siddiqai. As-siddiq siga mubalagha ne na wato as-sadiq, mai yawan masu yawan gaskata annabawa, masu gaggawa ya zuwa ga gaskata annabawa irin su sayyidina Abubakar kenan, wanda kowane annabi yana da irin su. Kamar a lokacin annabi Musa shine waja'a rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu, shine mu'minu ali fir'auna kenan irin su. A zamanin sa annabi Isa wanda ya zo yayin da ya tura su zuwa, yayin da ya tura mutane zuwa ga alqarya, idza ahal mursalun id arsalna ilayhi muthnayni fakadzabuhuma fa'azzazna bi thalith, wanda Allah ta'ala yake wa ma anzalna ala qaumin min ba'dihi min jundin min jundin, shi din wa ma kun shi irin su kenan, irin sahabban annabi Isa wanda suke gaggawa zuwa ga imani da shi. To sune as-siddiqin, as-siddiqin wanda sune a daraja ta biyu bayan darajar annabawa, kamar irin sayyidatuna Maryam. Allah ta'ala yace wa ummuhu siddiqa, uwar annabi Isa sayyidatuna Maryam siddiqa ce, ni Isa mataka wajen gaskata annabawan Allah. Wa shuhada, da kuma shahidai wanda aka kashe su a tafarkin Allah. Ash-shahid shine wanda aka kashe shi wajen yakin Allah, ko ya faɗi gaskiya a wajen sarki wanda yake da'iri karkatacce ya kashe shi, ko kuma wanda aka rizkar da su da ash-shuhada, wanda aka ba su hukuncin shuhada duk da ba a kashe su a fagen fama ba, wanda sun kai wajen mutum 20, kamar yadda Ibn Hajar ya ambata su a cikin sharhi, a cikin kitabul jana'iz, cikin sahihul Bukhari, da wanda ya mutu da ciwon ciki, da wanda ya fado da kan dutse ya mutu, da wanda matan da ta mutu wajen naƙuda, da wanda ya mutu a cikin ya kone kuna ta same shi ya mutu, da wanda ya mutu a cikin ruwa, wato ya nutse a cikin ruwa ya mutu, da wanda da wanda zatu janar cutar suka ɗin nan ta same shi ya mutu, sun kai dai wajen mutum 20, wanda kowannan su ya zo a cikin hadisai ingantattu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sabunta da cewa shuhada ne, shahidai. Sheikh bin Baz rahmatullahi alaihi yana cewa irin waɗanda suke mutuwa a cikin hadarurrukan zamani, hadarurrukan mota, hadarin jirgin sama, hadarin jirgin kasa, hadarin jirgin ruwa, su ma duk sun shiga cikin wannan, domin hukuncinsu da hukuncin wanda ya fado daga sama, ko wanda ya zo yadda ki dutse ya zamanto, ko wanda dutse ya fado masa, duk hukuncinsu ɗaya ne, su ma duk suna cikin ash-shuhada. Saboda duban waɗannan dalilai, waɗanda duban sifar da ke cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata kan cewa shahidai ne, to su ma waɗannan shuhada dukkaninsu su ma 'yan aljanna ne, wanda ba a yi musu hisabi, ba za a yi musu azaba ba. Was-salihin, da kuma salihai. As-salihin su ne wato masu ayyuka nagari, nagargarun bayi, waɗanda suka yi imani kuma suka tsaya akan bin Allah da bin manzannin Allah. To duk wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da waɗannan. Allah ya ce wa hasuna ulaika rafiqa, madalla da waɗannan a wato abokan zama, madalla da su a abokan zama. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ce ma Aisha ummul mu'minin, dukkan wani annabi idan ya zamanto cewa ajalinsa ya zo, sai an ba shi zaɓi tsakanin duniya da lahira. Dukkan wani annabi in ajalin sai kun sai an zo an ce, to kana so ka ci gaba da zama a duniya ko kana so ka taho lahira? Tace Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ajalin sai ya sauka, tace ina ganin su sai naji muryarsa ta canza, sai naji ya ce ma'an nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin, sai tace fa alimtu annahu khuyyir, sai na san cewa an ba shi zabi. A wata riwaya take cewa bai zabe mu ba, yace ya zabi ya zamanto tare da annabawa da siddiqai da shuhada da as-salihin shine magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta karshe a wani riwaya ya ce Allahumma fir rafiqil a'la ka daukaka ni zuwa ga abokin zama mafi daukaka wato zuwa ga waɗannan wanda Allah madaukakin sarki ya ambace su a wannan kuma shine tafsirin Fatiha da Allah ta'ala yake ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim Allah ka shirye da mu tafarki madaidaici tafarkin waɗanda kai ni'ima a kansu kai ni'ima a gare su tafarkin waɗanda kai ni'ima a gare su to waɗanda kai ni'ima a gare su gashi ne inda Allah ya fassara su sune annabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin annabawa da siddiqai da shahidai da salihai da kuma wannan ayar ne malamai suka kafa hujja akan cewar hala khilafancin sayyidina abubakar khilafanci ne akan tafarkin Allah da manzansa akan siratul mustaqim domin cewa suka yi Allah madaukakin sarki ya ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ka shirye da mu tafarki madaidaici kuma tafarki madaidaici din nan Allah ya fassara da cewa shine tafarkin waɗanda ya yi ni'ima a kansu sune annabawa da siddiqai da shuhada da salihin kuma sayyidina abubakar yana cikin siddiqai da nassin annabi sallallahu alaihi wasallam dan shi ya sa masa as-siddiq ranar da aka yi daren isra'i aka zo aka ce masa to gashi ma'a mutumin naka ya kawo abin da yake kowa ma zai kareta yace a cikin dare an je da shi baitul maqdis an je sama da shi an dawo da shi duk a cikin daren nan yace in shi ne ya fada na yadda yayi gaskiya da aka ga mai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya kira shi as-siddiq daga lokacin da ake kiransa as-siddiq saboda haka dan annabi sallallahu alaihi wasallam dan sayyidina abubakar dan nafsin magana annabi sallallahu alaihi wasallam siddiq ne kuma Allah yace wa bi tafarkin siddiqin saboda haka yace wa bi sayyidina abubakar saboda haka duk wanda bai bi sayyidina abubakar ba menene shi da ya zamanto akan siratul mustaqim ba wanda kuma duk ya bi sayyidina abubakar ya zamanto akan siratul mustaqim da nassin alqur'ani sheikh al-imam ash-shinkiti muhammad al-amin ash-shinkiti a cikin abwa'ul bayan shi ya fitar da wannan fuska sannan Allah ta'ala ya ce zalikal fadlu min Allah wancan abin ambato cewar mutum ya zamanto a cikin wannan jama'ar shine falala daga Allah wannan shine ainihin falala daga Allah wa kafa billahi alima Allah ya isa masa ne Allah ya isa masa ne Allah ya ce maka wannan ya isa falala kuma ya ce ya isa masa ne akwai wata falala kuma da zaka nema bayan wannan wa ya sani in ba shi ba to ya ce wannan shine falala akwai wata falala da zaka nema dan haka me kake nema a rayuwarka banda da'ar Allah da da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da dai zaka nema kuma bayan falalar Allah to Allah ya ce wannan shine falala sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an ce yayin da lokacin sun kasance suna zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankalin su a tashi saboda in suka yi tunani kamar yadda yazo a cikin hadisi da dama wanda da cikin ciki akwai hadisin Aisha cewa wani daga cikin sahabbai yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ransa a bace dangalin sa yana cikin bacin rai da tashin hankali sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata yaya nake ganin ka hazin kana cikin kunci da bacin rai sai ce ya rasulullah ina zo na a gida sai tunani ya zo mun naji inda nake son ka in tunaninka ya zo mun sai in taso in taho don in zo kawai in ganka saboda ina tunani idan ni na mutu ko kuma kai ka riga ni kai kana tare da annabawa ko da Allah ya sa na shiga aljanna dau ya in ganka ina zan ganka ya rasulullah sai Allah ya saukar da wannan aya cewa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma alladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wannan haka ne domin matsayi a cikin aljanna matsayi ne walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila Allah yace unzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd ku duba inda muka fifita sashin su akan sashi a nan duniya an fifita sashi akan sashi akwai wani gidan da in ka je ba a jira a kofar gidan ma ballantana a shiga a nan duniya fa kenan saboda bambanci jira ma ba a yi a kofar gidan ballantana a shiga akwai unguwar da wani bai isa ya kai ba to a ranar lahira manzon Allah ta'ala yace walal akhira alahira kuwa akbaru darajatin wa akbaru tafdila darajojin sun fi haka kuma fifikon ya fi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace waɗanda suke can saman aljanna ahlul illiyin suna gano muqamin annabawa da waɗanda Allah ya fifita al-muqarrabun kama yutara al-kawkabud durri kama yadda yake ganin tauraro mai haske din nan haka zaka rinka ganin waɗansu shine can inda suke a cikin aljanna kasan tauraro ko da telescope ba a gano shi da yawa taurari ko da telescope wanda ake hangen nesa din ba a ganin sa to haka waɗansu darajar su take a cikin aljanna saboda haka yanzu ina za a ga irin wannan ina za ka ga su ina za ka ga su sai su annabi ibrahim su manzon allah sallallahu alaihi wasallam ina za ka ga su as-siddiqin ma ga inda suke can suna garajen su kamar taurari mu da kowannen ya yi dai zaman thomas a aljanna talakan aljanna to talakan aljanna ya tsaya ga hango wa'innan to shine allah ya ce ga hanyar nan wa man yuti illahi war rasul wanda ya bi allah ya bi manzon allah sallallahu alaihi wasallam to yana tare da su za su rinka ganin juna duk da yake ba darajar su ɗaya ba za su rinka ganin juna shi yasa wani sahabi wani bakawi wata ran ya zo wajen manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ar-rajul yuhibbu al-qawm walamma yalhaq bihim walamma yalhaq bi a'malihim mutum ne yana son mutane amma aikin sa bai kai nasu ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ar-rajul ma'a man ahab mutum yana tare da wanda yake so ranar al-qiyama anas yace ba mu taba jin hadisin da ya faranta mana rai ba irin wannan hadisi ana yace dan haka ina son abubakar da ina son annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar kuma ina fatan ranar al-qiyama in kasance tare da su dan haka mu ma mu so su mu bi allah mu manzon allah sallallahu alaihi wasallam mu kaunaci allah zai hada mu tare da su a cikin aljanna insha allah صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك